نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم الخميس 23 ga watan Ramadan idan mun Allah sallallahu alaihi wasallam shekara 1447 muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya kaddara mana rayuwa zuwa wannan lokaci ya ba mu damar zuwa a wannan masallaci da ke cikin wannan jami'a jami'a ta kasar jihar Gombe Mr. University muna kuwa a yammacin waɗannan ranaku da wannan wata na Ramadan muna kuwa don karatu cikin littafin Allah Al-Qur'ani mai girma da jirata a cikinsa muna karatu a suratul Nur a karatun da ya gabata mun tsaya aya ta 10 a cikin suratul Nur don ka yi shan lawo ta ala zama shashaya ta goma sha ɗaya wanda ayoyin da ke magana a kan hadisatul ibn kafin mu shiga cikin karatu an turo tambayoyi na farko bayan ya yi sallama ya yi addu'an alkhairi ya ce tambayarsa ita ce a shari'a ya mutum zai yi mu'amala da wanda ya tabbatar cewa munafiki ne idan mutum ya tabbatar cewa munafiki ta hanyar sifofin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa na munafiki ya yi masa nasiha ya gagara to zai rinka takatsantsan da shi wajen mu'amala abubuwan sirri waɗanda idan wannan ya ji zai iya ɓata masa abin da yake shiri ne sai ya shaka tsantsan ba sai ya gaya masa abubuwan da yake buƙata na alkhairi ko yake kan neman su ko wasu abubuwa duka sai ya shaka tsantsan wajen bayyana su har wannan ya sani idan wannan yana shaka tsantsan da shi ba tare da mu'amala da shi na tsantsan mutumin kirki da ba munafiki tattare da shi ba munafiki ciwo ne wanda ya samu jarabawar kansa da wannan ciwo to lallai an samu matsala yana iya haddasa komai da zai iya kawo matsala a rayuwar al'umma ko a ci gaban mutum ko a ci gaban mutane ko a ci gaban addini munafiki yana iya rusawa ba tare da ya damu ba don haka ana takar tsantsan kuma da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi takar tsantsan da munafikai saboda idan ya yaƙe su da ke za a ce yana yaƙon mutane su ta hanzu kullum suna tare da shi amma ko suna munafuka za ka sai zauna da su zama na takatsantsan don
haka haka za a yi.
Allah kiyaye. Kamar su tabbi ya ce, idan mutum zai ba da zakka, shin wajibi ne sai ya bayyana cewa kuɗin na zakka ne, ko zai iya bayarwa ba tare da ya bayyana ba saboda gudun biya. A aiwar da Allah ya taimake shi har ya fitar da zakka, shi ya kawo ba magana biya, kuma ya halatta ya bayyana, ya halatta gare shi ya ce ga kuɗin zakka, to da wannan mutum ya cancanta a bashi zakka, wani ya halatta mutum ya bayyana ya ce kuɗin zakka ne. Ba wani insha Allahu ta'ala matsala, bal ma yana iya zama darasi don mutane su koya, da kuma kawar da tunanin mutane cewa baya fitar da zakka. Wallahu a'lam. Wannan bayan ya yi sallama ya yi addu'an alkhairi, sannan ya ce tambayarsa a kan zakkar fidda kai ne da ake fitarwa a ƙarshen azumi. Ya ce shin ya ake fitarwa, yaushe ake fitarwa, suwa za a bawa, wane irin abinci ya kamata a fitar, sannan in mutum ba shi da shi ya zai yi. Diyan da ka jero ino kuma sai ka kare da cikin. Ya ake fitarwa, ana fidda ita a sa'i da kowane mutum. Idan ka auna da mudun awo iri na garin Gombe, za ka samu mudu ɗaya da rabi, ko shinkafa ko masara, mudu ɗaya da rabi shi ne na mutum ɗaya, shi ne kamar sa'i. Haka za a fidda ita, sannan kuma mafi bincin lokacin fidda ita shi ne ranar sallah kafin a tafi sallar Idi, kafin a tafi musallar Idi, wannan shi ne mafi bincin lokacin. An yi sallar asuba kafin a tafi Idi, amma kuma ya halatta za a iya fidda ita kafin ranar sallah da kwana ɗaya ko kafin sallah da kwana biyu, ya halatta. Kuma da waɗanda za su samu su ma watakila su fitar. Don haka wannan shi ne, sannan kuma ana ba wa waɗanda suke bukata, mabukata. Mabukata ya dace a ba waɗanda su ma in an ba su an taimaka gare su za su iya fitarwa. Abincin da jama'a suke ci shi ake fitarwa, ba a fitar kuɗi sai a yi. Idan mutum ya ba wa mutum kuɗi ya tsaya sai an ciwo abincin a ba da shinkafa ko masara su ne mafi rinjaye mafi da ta fi yawan amfani da shi a yanzu a irin nan, haka su ne fi kamata. Sai da ɗin ko kuma wasu na amfani da ko dawa ko gero, amma dai mafi rinjaye abincin da ake ci shi aka ci zuwa baya. Wannan su ne in mutum bai samu, in mutum ba shi da shi shikenan zakatul fitr ta zo kafin in dai babu ba shi da shi, amma wanda yake da shi ya mallaki abincin iya abincin da zai ci a gidansa, to abu da yake da kuma dole ne da shi zakatul fitr. Wallahu ta'ala a'lam. Na ƙarshe, bayan ya yi sallama da addu'an alkhairi, yace menene hukuncin zagin Larabawa? Daidai yake da zagin Hausawa da Fulani da Kanuri, yawa duk zulubi ne. Haka bai halatta a zagi kowace ƙabila ba, ko don ƙabilanci ko don wani abu. Sai ce za ka ji mutane suna zagin Larabawa da munafurci da rashin haɗin kai. Wataƙila yana nufin abin da yake faruwa a yanzu, musamman wannan yanayi da ake ciki, wannan hatsari ne mai girman gaske mutane suke shiga. Sai ka ga suna zagin ƙasashen Larabawa ba tare da sun san haƙiƙanin me yake ciki ba, ko daga cikin shugabannin ƙasashen Larabawa wasu daga sun bude zagi a kan ƙasar Saudiya
da shugabannin Saudiya ba tare da gaira ko da lidi ba, ba tare da mutum ya bincika ya gani ba, zama ya ke bincika ya gani sai aka ce zaki. Wani kaji ya sa kasar Qatar a gaba da zaginta da shugabanninta ba tare da ya yi wani bincike da ya tabbatar masa ko koda ya yi bincike zaginsu daban bincikensu daban. Wani kaji ya sa kasar Emirat Dubai a gaba da zagi da cewa su munafukai ne, a duk kasashen Larabawa Saudiya ta zo kaza. Mutum za ka ga yawanci al'umma mu musulmai a yau da kafirai da yahudu da nasara da munafukai da makiya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da makiya sahabban Allah sallallahu alaihi wasallam duk gaba daya sun bar mu da aiki kawai, aikin su da za su yi na rusa addini sai suka bar mana sai muka karba. Su sun tsali su ga ɗakin Ka'aba a tsaye, sun tsali su ga masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana sallah a ciki, amma sai aka wayi gari su kawai sai suka bar mutane musulmai da wannan aikin. Da haka mutum ya tashi ya ce zagin Makka, ya zagi Madina, ya zagi Saudiya, ya zagi shugabanninta, ya ce sun yi kaza, ya ce ba su yi kaza ba. Da za a bar mutum misali ƙasashen duniya da yawa, bajet ɗin jihohi da yawa bai kai kuɗin da ake bajetin na wata shida kaɗai na kula da ɗakin Ka'aba ba. Turare kaɗai da ake mulmulawa a jikin ɗakin Ka'aba da wanke shi da sauransu. Masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a shekara 2001 tun a wannan lokacin masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaɗai ma'aikata a masallacin sun fi 10,000. Tun a wannan lokacin idan ka shiga ƙasa nan ne za ka ga inda ake controlling masallacin. Ladani bai taɓa haka da microphone ko ya yi haka ko ya kunna amplifier ko ne ba, kawai in ya san ƙarfe ɗaya saura minti 10 za a kira sallah, ƙarfe ɗaya saura minti 9 yana saita kansa ne kawai. Amma kunna amplifier daidai shawa saita sautin menene tun daga waɗancan shekarun har zuwa yau ba wanda yake ce time da minti ɗaya ya ƙaru garin gyara amplifier an ji sautin ta bai fito ba a masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da masallacin Harabi ne. Kawai ladani zai tsaya ne kawai mai seta masa amplifier da seta masa sauti da komai yana ƙasa yana kallon sa, yana ƙasan masallacin duk ba wanda yake ganin sa. Idan kafin a cikin masallacin lokacin da muka yi sai da aka buga mana misali da ke lokacin da muke rayuwa a ciki. Kafin ne wani mutum ya shiga kansa saboda ana sanyi a Madina wannan lokacin sai ya naɗe kansa, ana ta nannaɗe kafin shi sai ya naɗe kansa kamar an naɗe kafin. Don ana naɗe kafin ana tada masu bacci su tashi da safe sai ya naɗe kansa, ya naɗe kansa ko ɗan uwansa ne ya naɗe shi kawai shi kenan. Su masu aiki kawai suna ta abunan wasu lura ba, amma daga ƙasa an lura wancan kafe ɗin yana motsi daga ƙasan masallacin. Saboda me? Wani ya ɗau Musa tun daga sahu na can baya yana tafiya yana tafiya. Musa ɗin ba in kai ka sai Musa ka shiga da shi za ka fita da shi ba mai kula ka, amma Musa ɗin da yake aje ake karantawa a cikin guraren ajewa shelf na cikin masallacin wani sai ya ɗauka mantawa ya yi a ba mantawa ya yi ba tun daga sahu yana tafiya yana zuwa zai fita. Aka yi waya aka ce ga wani can mai riga kaza ga shi can zai fita, akwai Musa ya manta ya fito da shi karfi kamar yanzu ka ake abuwa. AC babu AC da zai taɓa tsayawa ya yi awa biyu a masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba a gyara shi ba da izinin Allah. Wannan sama da shekara 40 tun da aka yi tausiya aka abuwa. Saboda haka waɗannan abubuwa mutane ba su san me ake yi na hidiman haramaini ba da hidimar addini. In aka je aikin hajji mutum 5,000,000 ya yi sama sukan yi aikin hajji wani lokaci, amma tun daga cikin Makka har su je Arfa har su dawo ko ina inda ruwa za ka sha ruwan sanyi ne duk famfuna, sannan an yi rumfa yadda za ta yi haba. Waɗannan abubuwa in aka ɗora wa ƙasa wata ƙasa ya tsagida a nan ake aikin hajji da cikin cikin an daina. Thank you, Andy. saboda me ba mu shirya ba yawa ba mu shirya ba
da kai ana magana
billion trillion na nerori shine budget din masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine budget din masallacin harabi kuma ga za ku ga wani gini wanda aka dora wani koren abun can sama twin tower in ba twin tower na Malaysia abun menene zamzam tower zamzam tower din nan wannan an gina shi ne kawai wakafi wakafi ne duk abun da ya bayar yayin sosin na kudi hidimar masallacin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam amma masallacin harami haramin Makka mutane ba san komai da ake yi ba masu kula da masallacin da jami'an tsaro da masu shara da masu menene yanzu sun fi 30,000 sune suna aiki ne kawai dare da rana ko yaushe ana aiki masallacin ba a yadda mai kula da inda ake dawafi ko kula da inda ake zama ya bari a ga tsinke mutum ya gwada aje ko umra ko haji duk abin da kace ka gwada ajewa a gurin ka gani kaga minti nawa zai ba zo an dauka ba ne kula da shi saboda yayi da yin bai zo dauka ba ana kula da shi ne so mutane sai suka ga sun zo suna ta maganganu ai mun ka kaza shugabanni sun lalace a annene ne kai akwai lalacewar da tuki irin yadda ake rayuwa mutum ya ci haram mutum ya ci wannan mutum ya ci menene kowane dan adam zai iya kuskure zai iya yin daidai yau amma ba dai ka zauna a kan laifinka kana ka yin daidai wasu mutane suna nan suna targeting sai sun rusa Ka'aba a tsarin kasarsu da tsarin addinin su tunanin su sai ran da Ka'aba ta rushe ne hankalin su ba amma sai da mutane ya Larabawa ba su da hadin kai Larabawa sun yi kaza Larabawa Allah inna Allah yudafi'u 'anil ladina amin Allah subhanahu wataala idan ya ga dama da kafirai zai duki kafirai su kashe juna da musulunci da daukaka da makiya addinin Allah
muna muke kwarce shi
za a kawo maki irin su joki juna su rushe haka Allah subhanahu wataala ya ga dama sai haka idan baka san abu to kai karka tsaya kana ta maganganu kana diban alhaji ko Larabawa ko ba Larabawa ba ko wani abu na amma dai mutum ya je ya ga yanda harami yake kuma in ya je ba wai ya gani kawai irin na ganin ya je umra ko ya je haji ba a tabbi wasu kudaden ba za ka sani ba ba za ka ji ba ba zai yiwu ba yau baka da lokaci ba za ma barka ka shiga wasu kudade da yawa yau ba ka san sirrin yadda ake hidima wa addinin Allah ba yadda ake hidima wa addinin Allah hidima ta gaskiya yawa dukiyar gwamnati ka ga an yi budget kowa suna alfahari da aiki idan kana ana aikin haji ba akwai mutanen da aikin su kawai kula da ina alhaji suka samu matsayi wata rana wani guri kawai sai muka ana towa daga Mina idan za a je jifa a filin Mina in za a wuce da wani guri ne sai an gangara ta wani kasa a shiga nafa a fita haka muna tunanin da take amma wannan gurin da sun abu na da yasa sai muka mu gaya wa wani sai muka gaya wa wani kenan suka rubuta da ikon Allah shekara mai yawa da muka je aikin haji an canja wannan gurin an shaka wancan gurin an bude wata hanya sabuwa ta wuce haka kuke aiki kullum aikin kenan mutane suna tun abunan kai baka samu kai wa kanka adalci ba ba amma adalci ba ba kai komai ba kana zagi mai yanzu ina mutane su ne da haka ne in ana fada karka goyi baya sai ka gane ina ne gaskiya kuma ka lura da masu buya da munafiki a bayan addinin Allah don su kashe addinin Allah ko su soki addinin Allah yawa mutane su ne da a Larabawa su da hadin kai Larabawa su da kaza Larabawa su yi kaza wannan ba aikin ka bane don baka yi bincike ba baka san hakikanin abu kai shi ya kuma so yawa wallahi ta ala insha Allah zamu ci gaba da karatu aya ta 11 cikin suratul nur muna fata Allah ya samu dace
a'udhu billahi minash shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim inna alladhi جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم
والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم.
الله سبحانه وتعالى يا مجانا كان حادثة في الهبخ ولنا آيين ثم دقى آية تقوم شادئنا حذوا آية عشرين دشيكا ثم تقول لنا مجانا مصمم دقى آية شادئذوا آية عشرين ديدي ونزل كوي akan magana Aisha radiyallahu ta'ala anha ne Allah ya yi shi yana fada yana wanke ta yana gurgurde ta yana tabbatar da matsayin ta wato shimfidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam malamai sun kawo hakikalin abin da ya faru cikin abin da ya inganta Imam al-Bukhari da Muslim duka sun rawaito malamai tafsiri in ka duba littafin tafsiri musamman at-tafsir bil ma'qul irin tafsirin Ibn Jarir al-Tabari تفسير ابن كثير رحمه الله تعالى تفسير امام الشوكاني امام القرطبي زاد بن مسجد الثورج هل من ادوار البيان في ايضاح القران بالقران نبا بيان دكسون فدي حادثه الابخ سر رويته ابو ده انغنتا ود امام البخاري ومسلم سكرويته cikin ابو ده عائشه رضي الله تعالى عنها وجه ابو ني شافي تكي بينا بيان ده عائشه رضي الله تعالى عنها في sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance cikin ma'anar bayaninta annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan zai tafiya yakan yi ƙuri'a tsakanin matansa sai lokacin da zai fita ɗaya daga cikin yakunkuwan da yaje malaman ta shine gazwat ibn al-Farq da zai je ɗaya daga cikin yakunkuwan da yaje da yayi ƙuri'a sai ƙuri'a ta faɗo kaina ma'ana da ita za a ci don haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance da ita da suka tafi sai bayan ya gama yakinsa ya juyo muna dawowa har mun kusa mu iso sansanin kusa da Madina sai aka sauke sansani annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya tsaya aka tsaya saboda dare yayi da aka tsaya su matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yawancin mata akan sa su a cikin haudar wato cikin wani abu kaman akurki na su tanti sai an sa ni cikin tanti ni ina cikin tanti na raƙumin da suke dauke da shi sun sauka sai na fita daga cikin tanti sai na tafi nesa domin biyan bukata da na tafi nesa na je na biya bukata da na dawo na shiga cikin tanti sai na taba kirjina sai na ji cewa sarƙata ba ta sai na sake fita masu kula da daga wannan abin su dora akan raƙumi sun ga shiganta na farko ba su ga fitanta na biyu ba daga sai ta sake fita don ta ji cewa sarkanta ya faɗi daga sai ta tafi sai da na tafi na je ina bincikawa can nesa ne kuma na samu sarka na jiyo kafin na zo Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce runduna ta tashi lokacin da ya ce runduna ta tashi an daga tantina ta ce lokacin mu ba mu yi nauyi ba saboda ƙananan shekaruna a lokacin ba ni da nauyi daga ba za su iya bambance ina ciki da ba na ciki ba nauyin ba bambanci sosai yake da shi ba daga da suka daga suka ɗora shi ke nan kawai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a ci gaba da tafiya ashe tashin mutane sun gani a mafan munafukai sun san tana waje sai to da na dawo na ga cewa lallai babu wanda zan kira babu inda zan nemi agaji na tabbata sun tafi kamar sai nace a raina na san duk inda suka je za su gane bana ciki sannan za a dawo nema na daga bazan je ko ina ba sai sai na dunkule a gurin sai na zauna da na dunkule na zauna sai idanuwa na suka rinjaye ni daga sai bacci ya dauke ni sai da bacci ya dauke ni ina dunkule can sai Safwan ibn al-Mu'attal as-Sulami shi kuma shi ake barin sa a baya idan an tashi an tafi to shi kuma sai dan jima sai zo ya duba gurin gaba ɗaya ba abinda aka bari dafa abinda aka bari sai ya dauka sai ya tafi shi in an je sai a so samu wani ya manta abin da ayyuka buwan ya zo dashi daga ya zo sai ya hango duhu duhu mutum yana matsowa tace fa arafani hina ra'ani wa kana qad ya'rifuni qabla ayati al-hijab tace sai da ya ganni sai ya gane ni ne lokacin da ya gani domin ya riga ya sani tun kafin ayatul hijab sai fastaiqastu bistirja'i sai na farka lokacin da naji ana cewa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un
inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wannan magana da shi Safwan yake yi sai ta ne sai da na farka sai na ganshi fa kammartu wajhi bi khimari, nan da na sanar rufe fuskata da khimari na rufe fuskata wallahi ma kallamani kalima, sai na rantse da Allah bai ce mun kala ko kalma da bai mun, sai zo da raƙumin sa sai taka hannu mana kama da wasu daga sai taka hannu raƙumi mana ya taka kafan gaba sai raƙumi ya durkushe a gabanta shikenan sai ya juya ma'ana ya kawo shi don ta hau amma bai ce mata ta shi ki hau ko wani ba, sai sai ma kallamani kalima ko kalma da bai mun, sai ce sai na hau kan raƙumi sannan shi kuma sai ya daga raƙumi yana ja yana cikin ja sai ce fa halaka man halaka fi sha'ani, sai waɗanda suka halaka suka halaka cikin sha'anina, sai aka soma yayata magana ana yayata magana ana cewa Aisha radiyallahu ta'ala anha ta tsaya da Safwan ibn al-Mu'attal as-Sulami domin yin shashanci, kaga wannan girman magana kenan munafiƙai. Abdullahi ibn Ubay ibn Salul shine shugaban yaɗa magana, shine kututun abu, shine wanda Allah ya ce wallazi tawalla kibrahu minni lahu adabun azim. Abdullahi ibn Ubay ibn Salul ya gaya wa wancan ya aika wancan ya je ya faɗa a can, ya gaya wa wancan ya je ya faɗa a can, nan da nan da aka zo za a shiga Madina sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsaya labari ya canja aka sake tsayawa. Annabi sallallahu alaihi wasallam wannan ya ce masa kaza ya ji ta can ya ji ta can ya rasa inda zai, ana cikin wannan hali sai sai gani ni da mutumi ma'abucin alkhairi shine Safwan ibn al-Mu'attal as-Sulami, sai sai ga wannan mutum yana jin raƙumi ni ina ta shikenan sai ko insani munafikai sai suka samu dama ba ga shi sun ci wuta ba eh ga shi sun ci wuta shi ke da kan ga yaya ta kace amma ni duk ban san me yake wadawo. Aka dawo gida manzana sallallahu alaihi wasallam ya ka yace a tashi aka kari ta Madina, da aka kari ta Madina na zo na zauna, kace ina zaune a daki na sai zazzabi ya rufe ni, da zazzabi ya rufe ni duka wannan fa'ido wannan me yake ciki ka san ana magana ta munafirci da gulma da ka zo gurin sai a yi shi haka duk bata san me yake ana nan ana ta yayatawa. Annabi sallallahu alaihi wasallam hankalinsa ya tashi kuma Allah ya tsaya da wahayi, sai sai da aka yi kusan wata guda ana wannan magana, lannan sai na ce wa Ummu Misbah ta ce amma abu da ya dame ni kawai shi ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kunsan din da yake ba wa mutum in ba shi da lafiya balle ma ni ita ya fito duk cikin mata a duniya a cikin matansa halittar duniya ita ya fito a mace kenan a maza kuma babanta, sai ce amma idan ya lebo sai ce kai fatikun ya jikin nata kawai shikenan sai ya juya, sai ce tun da wannan abun ya faru bai taba zama ya zauna wai a cikin dakin bai taba zama, amma kuma ba wahayi labari ne kawai ne ta je, sai ce zazzabi da ya rufe ta kaga in yazo ya leka ya ce kai fatikun kuna wani damuwa, sai biyan bukata ya zo mata sai ta ce Ummu Misbah ibn Usasa talakata, sai suka tashi suna tafiya domin ba sa yin shadda a gida su Qurayshawa a wancan lokaci, sai daga baya aka so mai suna da kyankyani a yi shadda wajen bayan gida a cikin gida, don haka idan an tashi mata suka fita da yamma ne dusan magariba su je su biya bukatansu a jeji su dawo, don haka ta tafi tare da Ummu Misbah suka tafi, lokacin da suje su gama biyan bukatanta suna tafiya sai Ummu Misbah ta ce ta isa Misbah kai shir da Misbah ɗanta ne ita mahaifiyarsa ce mis ita ƴar gwaggwan Abubakar Siddiq ne radiyallahu ta'ala anhu, don haka yasa ta zo jinya gurin Aisha radiyallahu ta'ala anha sai ta ce ta isa Misbah ta ce shir da ɗanta Misbah ita ta yi zai jama ta ce shir da shi, sai Aisha radiyallahu ta'ala anha ta ce yaya za ki zaki mutumin da ya yi hijira domin ƙila da addininsa, yana daga cikin muhajirin yana daga cikin mutanen kirki sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma ki zage shi, sai ya bazan zage shi ba bayan yana cikin wanda su ma suke yayata wannan magana, sai wata magana ce magana da ake akai ba ki san abin da yake faruwa ba, ai an ce ke da Safwan ibn al-Mu'attal as-Sulami kun yi fasikanci
yace a lokacin da naji wannan magana sai naji kafata ba za ta iya dauka na ba to da kuma mista ta taya ta suka dawo gida da suka dawo gida gidan manzon Allah kenan sallallahu alaihi wasallam manzon da suya sai na shigo a cikin masa law ta'zanni da zaka mun izini ina so in je gurin mahaifa na dan da kare ta dunya sai annabi sallallahu alaihi wasallam fa adina laha sai mata izini yace ta je daga sai ta tafi gida tana tace na koma gida ne don na ji tabbacin wai mahaifiyata da mahaifina su ma sun san wannan abu tace ina zuwa sai na samu ummu ruman mahaifiyata kira tace ya umma menene yake faruwa naji abin da mutane suke zance a kaina haka magana take tace haka magana take tace ya bunati hawini al hawini alayki ki sauka karki dauka da zafi ba a taba samu mace mijinta ya so ta da gaske tana son sa yana girmama ta balle din tana da abokanan zama to sai ta samu wannan matsala haka haka dabi'ar ta ce don haka hawini alayki karki dawo abin da zafi tace da naji mahaifiyata ta sani ta tabbatar mun haka akai tace wallahi ban iya kitta idona a wannan daren ba har gari ya waye ina kuka tace kuka kawai nake ban iya yanke hawaye a fuska na ba ina kuka har gari ya waye da safe na samu ba mahaifina nace ya ali menene yake faruwa mutane suna magana akai na haka tace mutane suna magana akai ya Aisha ko dai kin aikata ne tace sai na sake fashewa da tace ina kuka haka nake ina kuka na sake kwana har sai da iyayena suka soma tsoron karfa hantata ta samu matsala to da sanin kuka da ni sai ana cikin wannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hankalin sa ya tashi tunda ta koma gida Abubakar radiyallahu ta'ala mu in ya fito masallaci idan ya zo akai sallah kawai baya tsayawa sai zagaye tafi abun kunya ya isa boye kuma ba wahayi Allah ya ce sai komai dallan jiraru don a jarraba a gani jita-jita me yake a duniya a tsakanin mumine bari a gwada daga babban gida don haka aka bar su da jita-jita annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira Usama ibn Zaid ya kira Ali ibn Abi Talib su biyu saboda su matasa ne suna cikin tashi malamin ka ce Usama ibn Zaid shi wani irin matashi ne wanda baya shakkar faɗan magana annabi sallallahu alaihi wasallam bai kira dattijai su Umar su Uthman ba radiyallahu anhu saboda ya san akwai maganar da tunda harka ce ta sirrin wato zamantakewa tsakanin miji da mata akwai abu da dukkan su zai sa ba za su faɗa ba amma shi Usama ko menene zai faɗa radiyallahu anhu da ka sai kira Ali ibn Abi Talib da Usama yace ya Usama me zaka ce sai ce ya Rasulullah Aisha tace duka wannan labarin Aisha radiyallahu ta'ala na take faɗa cikin ma'anar abin da ta faɗa tace sai Usama ya ce masa sai Allah ya masa tawfiki in ji ta radiyallahu ta'ala anha sai ya ce masa ya Rasulullah innaha ahlu matarka ce matarka ce iyalinka ne firashinka ne shimfidarka ce la a'lamu fiha illa khaira ban taɓa sanin wani abu game da ita ba sai alkhairi kai hakuri ka rike iyalinka tace amma Ali ibn Abi Talib amma Ali ibn Abi Talib sai ce ya Rasulullah lan yubayyik Allahu alayhi Allah bai ai ko ka don ka samu to zartuwa ko kuma kai kunci kunci ya hau kanka Allah bai kunci ta maka ba wa inna amsalaha kathir min an-nisa akwai mata da yawa irin ta amma dai tambayi jariya tace Ali ibn Abi Talib sai faɗi wannan magana yace suka ce masa ka tambayi jariya tambayi mai mata hidima ita ce Barira manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya kira Barira yace ya Barira me za ki ce game da Aisha radiyallahu ta'ala yace ya Rasulullah wallahi ma alimtu fiha illa khaira ni ban san komai game da Aisha ba sai alkhairi idan zan zargi Aisha da wani abu shine akwai sabin wato tana da yarinta sai ta gama shirya ta faɓa garin da za ta dafa gurasa ko sai ta manta sai ta bar shi har dabbobi su bata sai in akwai zargi a kanta to yayin ta ya sa tana yin wannan shine kai abin da nake gani da yake ga Ali radiyallahu anhu wa anha sai ya mun Allah ka je ka rike iyalin ka kula annabi sallallahu alaihi wasallam hankalin sai tashi da yaji wannan sai fita sai ya hau minbari da ya hau minbari ya tsaya yace wani mutum ya shigo da magana ta kunta ta mun cikin iyalena ma alimtu fi ahli illa khaira ban san komai cikin iyalena ba sai alkhairi me za ku ce sai Sa'd ibn Mu'adh al-Ansari radiyallahu anhu sai tashi sai yace ya rasulullah wannan mutumin in a cikin kabilan Aws yake kabilan mu kenan ka gaya mana sunansa yanzu za mu kauda kansa kasa yaya dai kun tawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin yaran in kuma a cikin kabilar ƴan uwan mu Hadrat yake ka gaya mana sunansa ka ba mu umarnin me kake so mu yi da shi yana gaba fadan wannan ya zauna sai Sa'd ibn Ubada radiyallahu ta'ala shi kuma shugaba ne a cikin kabilar Hadrat Sa'd ibn Mu'adh kuma daga kabilan Aws yake sai Sa'd ibn Ubada Sa'd ibn Ubada ya tashi yace ya rasul yace kazabta kai kariya ya kai Sa'd ibn Mu'adh kai kariya har ka ce wai za ku kashe dan kabilar mutakazzara don ya faɗi magana a gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to ka san ba ku isa ku zo ku iya yatsun kabilar ba dama kabilu biyu ne masu yaƙi tun a jahiliya sai ga jahiliya ta fara dawowa dalilin munafiki munafikai annabi sallallahu alaihi wasallam yana tsaya kan minbari yake faɗin wannan Sa'd ibn Ubada ya faɗi wannan magana sai Usayd ibn Khudayr ibn Ammi Sa'd ibn Mu'adh al-Ansari radiyallahu ta'ala anhu shi kuma sai ku sace sai tashi shi kuma dan kabilan Aws sai ce ya rasulullah yace kazabta ya Sa'd sai kuma kai kariya ya kai Sa'd ibn Ubada wallahi in muka gane mutumin nan a cikin ku yake in za a yi yaki a zo a yi yaki sai mun kashe shi kai kariya ka ce Sa'd ibn Mu'adh wai shi ba za ku yi ba zai iya taba kabilar ku ba yana faɗin wannan kawai sai hamiya ta tashi waɗannan suna kare wannan wannan suna kare wannan sai ce ku ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu sai ya dawo yana saukar da sahabbansa yana cewa ku dakata ku daina ku dakata ku daina munafikai suna jin dadi an saba mun dadi yana cikin wannan da kyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sauko da su suka sauko sannan tukunna aka so mu samu hankali yana kwanciya saboda munafikin munafikai an faro da gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za a taba shi sai zaka ga Al-Hafiz Ibn Kathir radiyallahu rahimahullah a karkashin wannan aya innal ladina ja'u bil ibti yace lokacin da aka tuhumi gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam musamman iyalinsa Siddiqatu bint Siddiq radiyallahu anha wa ardaha lokacin da aka tuhume shi da aka tuhume ta sai Allah subhanahu wata'ala ya tashi yanki shi a madadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam siyanatan li irdi rasulillah sallallahu alaihi wasallam saboda yayi kariya ga mutuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to da in an taba mutuncin matarsa an taba mutuncin sa ne nan kuma zai taba mutuncin addinin musulunci gaba daya annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsoko daga minbari sai sake shiga gida sai tafi gurin Zainab bint Jahsh radiyallahu anha wa arda sai daga cikin ummahatul mu'minin a cikin gida yace ya Zainab me kika sani game da Aisha radiyallahu ta'ala tace ya rasulullah Aisha radiyallahu ta'ala ta tace wa kanat hiya allati tusamini inda rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ita ce wacce take iya gogayya da ni a matsayi a gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana ita ma tana da daraja a gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita ce wacce take iya kamo kusa da Aisha radiyallahu ta'ala anha a wajen gogayya a matsayi a gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya tambaye ta yace me zaki ce game da Aisha tace ya rasulullah zawjatuka wa ahlu ma alimtu biha illa khaira ni na san matarka ce iyalinka ce ban isan fadi wani abu ban san komai game da Aisha ba illa khaira sai alkhairi tace na san Zainab wata irin mata ce mai zuciya tana da yawan fushi a lokaci guda amma tana da yawan saukowa kuma na san Zainab ta fi mu komai wajen aiki a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ranar aikinta da ba ranar aikinta ba ita tana aiki ne kawai ba ta duba yau ranarta ne ko ba ranarta ne tace in baki suka zo babu wanda ya kai Zainab bint Jahsh karban baki babu wanda ya kai ta iya gama abinci da wuri don mutane su samu amma duk da haka da musama da take da shi tsakani na da ita a gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai sa ta yi son kai ba sai da ta yi adalci tace ma alimtu biha illa khaira ban san komai a cikin Aisha ba sai alkhairi ya koma ya samu Ummu Salma
radiyallahu anha yace ma za ta kulina fi aisha me zaki ce game da aisha radiyallahu ta'ala anha yace zawjatuka wa ahlu ma alimtu biha illa khaira ni ban san komai game da ita ba sai alkhair annabi sallallahu alaihi wasallam ya zauna ya rasa inda zai saka al'amari ya kai inda yake ya zarge ta babu dalili kuma Allah subhanahu wa ta'ala bai wahayi ba yana cikin wannan hali Abu Bakar yana cikin halin da yake cikin radiyallahu ta'ala anhu Aisha radiyallahu ta'ala anha tace ina zaune a daki kuka ya kiye yake Abu Bakar radiyallahu ta'ala anhu mahaifina ya shigo ya zauna mahaifiyata ta shigo ta zauna sai ga wata baiwar Allah tace ta kasance ta kan ziyarce ni dama tun ina cikin gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ta zo gidan mu fa ta'azalat ta nemi izini na tana kuka nace ki shigo ta shigo ta zauna ga babanta Abu Bakar radiyallahu ta'ala anhu ga mahaifiyarta Ummu Umar radiyallahu ta'ala anha sannan ga wannan baiwar Allah da ta zo ga Aisha dukkan su gaba ɗayan su kuka suke Abu Bakar yana kuka radiyallahu anhu Ummu Umar tana kuka radiyallahu anha sannan wannan baiwar Allah jariya tana kuka radiyallahu anha Aisha radiyallahu ta'ala anha tana kuka tace muna cikin wannan hali fa idza bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sai ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi sallama ya shigo tace yana shigowa sai shigo cikin ɗakin sai zo ya zauna tace wallahi kusan wata guda tunda wannan abu ya faru ban taba ganin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zauna gani gashi a cikin ɗaki sai a wannan rana ka duba mutane sun jefa munafiki munafikai har manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasa zama da iyalinsa a ɗaki guda da kike zamani munafiki munafikai in aka ce an samu mutum a gaba wannan shine yake faruwa za ka ga mutane kamar kuna tare da su amma ka koma magana akan ko iyalin ki ko gidan ki ko me sai ka mutum tantan munafiki ne wani ma in ba ka kana tunanin Allah zai yi abin da zai yi ba wallahi sai ka kasa musu sallama dole ya faru da gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka yake faruwa da ladabin kula ƙarya in suka koma jami'a za su iya magana akan iyalanka za su iya magana akan gidanka za su iya magana akan mutuncinka amma na zo gidan karatu kamar da gaske ko na je masallaci kamar da gaske sau da yawa irin wannan yana faruwa ya faru da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma hakan in dai mutane ba su daina ba za su rinka ganin abin da zai rinka faruwa da su da abin da zai faru da kowa in dai mutum ya dan wannan tsakaninsa da amininsa ko tsakaninsa da malaminsa ko tsakaninsa da wani mutumin da ko shugabansa ko ina a ce kai dan munafiki ne ba za ka ji daɗi ba Allah zai bayyana kamar yadda ya bayyana hakan munafikai a wancan lokaci su Abdullahi ibn Ubay ibn Salul Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya zauna tace yana zaune kowa a cikin kuka yake Annabi sallallahu alaihi wasallam tace fata shahada sai naji ya ce ashhadu an la ilaha illa Allah wa anni rasulullah farko yawanci in zai magana in akwai abu mai muhimmanci ne yake ji kutubatul haja irin wanda yawanci ake yi in za a fara karatu sai ne wannan yaji Allah ya tabbatar da kadai takar Allah fi rububiyyatihi wa uluhiyyatihi wa asma'ihi wa sifatihi sai ce ya Aisha ya ke Aisha lallai ne Allah subhanahu wa ta'ala ya halitta ki sani cewa Allah ya tsara tsari ya hukunta hukunci in kin san cewa kin yi wannan aiki kin yi fasikanci ki tuba zuwa ga Allah Allah subhanahu wa ta'ala zai yafe ki in kika yi itirafi kika yi furuci cewa kini za mu nema miki gafarar Allah Allah zai yafe miki sai ta kara fashewa da kuka sai ta ce ya abi ajib rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai ta ya kai babana amsa maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a madadina ba san iya magana ba Abu Bakar radiyallahu ta'ala ya kalli manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kalli ya sa Aisha sai ma astati wa an aqula li rasulillah sallallahu alaihi wasallam ba zan iya magana a gurin manzon Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya Aisha ya saki mai baita ya ce Aisha in kin san kini ki ga ya mana mu nema miki gafara a gurin Allah Allah zai yafe miki tace ya ummi ya ce mahaifiyata ajibi rasulullah sallallahu alaihi wasallam ki amsa wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mahaifiyata bata kara komai ba sai fashewa da kuka tace ba zan iya magana wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akan wannan abu tace sai naji hawaye na ya yanke sai naji zuciyata ta yi karfi tace an yi magana an yayata magana an faɗi ƙarya an faɗi maganganu sun zauna a zuciyarku ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam maganganu sun shiga ranku da kai da iyayena da sauran musulmai da sauran mu'minai maganganu sun shiga zuciyarku sun zauna
in nace muku ban yi ba ba za ku iya gaskata ni ba wa inni la sadiqatu kuma la tabbata gaskiya nake in nace muku nayi Allah ya san wallahi ban yi ba to dan haka ba zan iya ce muku komai ba sai abin da baban Annabi Yusuf ya faɗa kawai shine abin da zan faɗa take sai na juya na kwanta da cigaba da kwanciya na juya musu baya take ana cikin wannan hali wallahi ban taɓa tsammanin ni na kai Allah ya yi magana a kan sha'anina ba ina ganin ya wala ɗan tafiya ban kai Allah ya yi magana a kan sha'anina ba sai ga ayoyi a lokacin da muka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya canja wahayi yana tauka gare shi shine innal ladina ja'u bi ifki usbatun minkum la tahsabuhu sharra dhalik wannan ne sauran laifi ba rubutun da ru'atu al-azim har zuwa waɗannan ayoyi gaba daya Allah subhanahu wa ta'ala ya tsoko da su sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa turiya alai da aka gama masa wahayi ya farko ya bude fadaki ka rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kama jariya yana murmushi yana cewa ya Aisha laqad nazalat bara'atuki ya Aisha kubutarki ta tsoko daga Allah Allah ya kubutar da ke sai babana Abubakar radiyallahu ta'ala ya ce ya Aisha tashi ki gode wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tace ina wallahi bazan gode masa ba wallahi bazan gode masa ba ina godiya ga Allah wanda ya kubutar da ni lokacin da hankalin ku ya tashi ba za ku iya faɗin gaskiya wa ku zama wanda ake cikiwa to da ka Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da waɗannan ayoyi ya farantar da Aisha radiyallahu ta'ala anha ta zama siddiqatu bintu siddiq ila qiyamin sa'a wanda duk zai karanta alqur'ani sai ya karanta waɗannan ayoyi sha'a man sha'a wa aba man aba ko mutum ya so ko mutum ya ki wannan ayoyi suna nan cikin alqur'ani don warkar da kubutar da siddiqatu bintu siddiq firashu rasulillah zawjatu rasulillah fi dunya wa zawjatuhu fi janna matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a duniya matar manzon Allah a lahira wannan ita ce Aisha radiyallahu ta'ala na insha Allah ta'ala in muna rayi za mu karanta ayoyin a darasi na gaba wallahu ta'ala a'lam Allah ya samu dace ya kuma yi Allah a ji tsoron Allah cikin mutuncin mutane a ji tsoron Allah cikin mutuncin iyalan mutane a ji tsoron Allah cikin mutuncin abin da baka da sirri a kanka duk mutum da za a yi magana a kansa ko iyalinsa musamman mutum mai daraja ka kame bakinka za ku haɗu a gaban Allah in ma a duniya ba ka ga tozartawa ba za ku haɗu a gaban Allah kana ganin kamar shi kai nasa ne alhali kai ba nasa ba ne kana dama yana hannu ko kana hannu yana dama Allah ya kiyaye mu Allah ya sa mu gane wa Allah ta'ala duk waɗannan bayan Allah da suka turo zai kacin bayan Allah su tsaya su da addu'o'i muna fatan Allah ya karɓi addu'o'in wanda aka karanta na takardar da na farko casual ta wacce take da abu nan na gano ya kamata ga da firisu da kuma da abu su gani daga abu nan zuwa kaiwa inda ya dace sannan dukkan bayan Allah da suka turo na buƙatar addu'o'i muna fatan Allah ya karɓi addu'o'i Allah subhanahu wataala ya gafarta mana kurakuran mu Allah ya kai mana zunuban mu waɗanda suke casual suna buƙatan Allah ya sa a tabbatar da su su zama ma'aikata muna fatan Allah subhanahu wataala ya sa a tabbatar da su inna Allahu ala kulli shay'in qadir wadda mahaifinsa ya rasu ta na basiri Allah subhanahu wataala ya gafarta wa mahaifin nasa inna lillahi ma abqa wa rabbuhu ma akhadha wa kulli shay'in indahu bi ajalin musamman falyasbir wa liyahtasib Allah ya gafarta wa wanda yake bukatun zai tsaya a takara ana roƙon Allah subhanahu wataala neman kairi ne kamar yadda yake addu'a Allah subhanahu wataala ya tabbatar masa ya sa ya ci nasara kuma Allah ya bashi dacewa ya abin da yake na adalci in kuma ba alkhairi bane Allah ya canja masa mafi alkhairi waɗanda suke neman aiki Allah subhanahu wataala ya aikata su da ayyuka masu albarka waɗanda suke neman aure maza ko mata Allah subhanahu wataala ya aikata su da abokan zama na gari na kuma kada ruwa asiri ya tabbatar da alkhairai a rayuwar mu da rayuwar su baki daya marasa lafiya mai rashin lafiya na tabiyyar takwa Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi lafiya Allah ya yi masa wanda bai yake da irin wannan matsala Allah ya yi masa marasa lafiya wanda suke cin yawo da cin yawo da wanda ba su da lafiya suna tare da mu Allah ka ba su lafiya ya Allah ka yaye musu Allah ka takaita musu wahala ya hayyu ya qayyum ya zaljalali wal ikram dukkan wannan hadduwa mu Allah ka hadduwa ce da kai da dai Allah ka hada mu cikin jannatin firdaus ya Allah ka hada mu cikin jannatin firdaus dukkan bukatu da muke da su kowa yake da irin bukatar sa ya Allah
kai ka san bukatun mu kai ne mai iko wajen biya mana ya Allah ka biya mana bukatun mu na alkhairi abu da zai zama na damuwa Allah ka mana maganin sa kiji jiro da ke faruwa a yau kuna daban-daban a wannan kasar ta mu Allah ka kawo mana karshen su Allah ka kawo mana karshen su Allah ka tabbatar mana da nutsuwa da kwanciyar hankali a wannan kasar ta mu Allah ka karba mana azumin mu da dukkan sauran ayyuka na ibada da ake yi masu gudanar da waɗannan abubuwa da yaɗa wa duniya Allah ka saka musu da alkhairi da matasa waɗanda suke tsaye suke gyara wuri da hanya da kula da ababen hawan jama'a Allah subhanahu wa ta'ala ka kara musu albarka Allah ka sa muna yin adaidai Allah ka sa muna yin cikin abin da kai yadda da shi Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama salli ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma astur awratina wa amin rawatina وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا اللهم ول علينا خيارنا ولا تولي علينا شرارنا يا ذا الجلال والإكرام سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت